cocina.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makirin ne tare da Muhammad Hafiz Baban Leje sauraron abokan aiki. Muke farin cikin saki kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi da yau Litinin 2 ga watan Janairun shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa an kammala wasan kokawa na kasar jamhuriyar Niger, inda Isaka daga Doso ya lallasa abokin karawansa Sabo Abdullahi na birnin Yamai. Muna kuma dauke da shirin zaurin matasa da Nasiru Adamu Elhikaya zai gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Najeriya da baban gidan Jibrin zai kawo muku. Amma yanzu sai a gyara zama domin shan labarin duniya kashin farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Hukumomin kasar Libya sun ce sun gano gawarwaki 18 da aka binne a wani katon kabari da ke a tsakiyar birnin Sirte da ke gabar tekun kasar, wanda tsohuwar tungar kungiyar IS a kasar da ke fama da rikici a arewacin Afirka. Hukumar kula da bacewar mutane ta kasar ta faɗa jiya Lahadi a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa an gano gawarwakin a yankin Saba kafin a kai gawarwakin zuwa asibitin Ibn Sina da ke Sirte. Birnin Sirte da ya fada ƙarƙashin ikon kungiyar IS tsakanin 2015 zuwa 2016, yayin da kungiyar 'yan bindigar take neman cin gajiyar rudanin da ya dabaibaye al'ummar kasar mai arzikin man fetur bayan borin 2011 da yakin basasar kasar. Akalla mutane 20 ne suka mutu a yankin Somaliland da ya balle daga Somalia a wata arangama tsakanin masu zanga-zangar kin jinin gwamnati da jami'an tsaro a cikin kwanaki da dama, a cewar wani likita a wani asibitin gwamnati. Sama da mako guda 'yan sanda da sojoji suke fafatawa da masu zanga-zangar a birnin Las Kanud, wani gari da ke gabashin Somaliland, wanda ke rikici tsakanin Somaliland da makwabciyarta Puntland, ɗaya daga cikin yankunan Somalia mai cin gashin kansa. Muhammad Fara, wani likitan asibitin gwamnati a Las Kanud, ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa akalla mutane 20 ne aka kashe tare da jikkata wasu da dama. Ya ce ya ga an kawo gawarwakin waɗanda abin ya shafa zuwa asibitin. Masu zanga-zangar dai na neman Somaliland ta mika iko da garin ga Puntland tare da zargin jami'an tsaro da gaza kawo ƙarshen rashin tsaro a garin. Adan Jamak Ogul, mai magana da yawun masu zanga-zangar, ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa Somaliland tana amfani da ƙarfin tuwo ta mamaye Las Kanud kuma ta gaza a tsare shi. An kashe masu gadi 10 da fursunoni 4 jiya Lahadi, yayin da wasu 'yan bindiga a cikin motoci masu silke suka kai hari a gidan yari da ke Ciudad Juarez da ke kan iyaka da El Paso na jihar Texas da ke Amurka. Ofishin mai gabatar da kara na jihar Chihuahua a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce, da misalin karfe 7 na safe wasu motocin silke daban-daban sun isa gidan yarin, inda 'yan bindigar suka buɗe wuta kan masu gadi. Baya ga waɗanda suka mutu, mutane 13 sun samu raunuka, yayin da fursunoni aƙalla 24 suka tsere. Sojojin Mexico da 'yan sandan jihar sun yi nasarar karɓe iko da gidan yarin da yammacin jiya Lahadi. Ofishin mai gabatar da ƙara na jihar ya ce jami'an sa suna gudanar da bincike. A cikin watan Agustan bara, wata tarzoma a cikin gidan yarin jihar ta bazu zuwa kan titunan Juarez, rikicin da ya sanadin mutuwar mutane 11. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Baballe zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. A jamhuriyar Niger da yammacin jiya ne aka kawo ƙarshen kokawar gargajiya na karo 43 a jihar Difa. An kuma karawan ƙarshe ne tsakanin Kadir Abdu da aka fi sani da suna Isaka ɗan kokawar jihar Doso da kuma Sabo Abdullahi ɗan kokawar birnin Yamai, inda Isaka ya samu nasarar lashe takobin da aka saka albarkacin wannan wasan. daga jihar Tajifa ga Abubakar Isa da ƙarin bayani.
Kusan dai mintuna 15 ne aka kwashe ana fafatawa tsakanin Kadiri Abdul da aka fi sani da suna Isaka Isaka dan kokuwar jihar Doso da Sabo Abdullahi dan kokuwar birnin Inyamai kafin shi Isaka Isaka ya samu galaba a gaban Sabo Abdullahi. Wannan shine karo na 5 da dan kokuwar na Doso Isaka Isaka ke lashe takobi a kwambalar ta kokuwar gargajiya da farko dai a cikin shekara 2015 a jihar Agadez da shekara 2016 a jihar Doso da shekara 2019 a jihar Tilaberi da shekara 2021 a birnin Inyamai sai kuma na baya-bayan nan a jihar Difa. A yanzu dai ana iya cewa Isaka Isaka shine dan kokuwar gargajiyar Niger da ya fi yawan kai takobi a jihar sa a tarihin kokuwar gargajiyar Niger wanda ya samu shiga gaban kantu na maradi mai takobi 4. To ko menene sirrin Isaka Isaka ga abin da yake cewa?
To wallahi sirri na sai dai in ce rabo kawai. In kana da rabo babu wani sirri. Rabo gare ni kuma Allah ya bani ta kuma ina kare mun gode ma Allah. Allah ya kare bani rabo kawai. To Allah ya jana gare ni da kowa shi to kowa ganta. Babu wani alizanin da ke ganin rabo kawai a gare ni. To wallahi fata nan zuwa gaba dai sai ce zan bar ma baya. Amma ban san yau na gobe na Allah da ya san. Zan iya cewa yau na bari kaga gobe a ta yi kokuwa ganni na karya tabbata na bari ban bari ba Allah da ni.
To mi abokin kokuwar Isaka Isaka wato Sabo Abdullahi zai ce game da wannan kokuwar?
Inda abun ya faru sai ce alhamdulillah 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 mu 80 muka zo yau ya zanni ne na bi sai gode ma Allah in ban gode ma Allah ba na yi butulci alhamdulillah abun da na samu kuma ina roƙon Allah ya sanya mishi albarka yan umu da ke yi Allah ya kama musu Allah ya taimake musu taimakon shi masoyan mu wanga abu da ya faru su yi hankuri babu komi haka Allah ya saka Allah zai ba wanda ya huce hukuncin Allah haka Allah ya tsaga tun kafin a tawo alhamdulillah.
Kamar yadda ya kasance al'ada a duk a kowace shekara a kwambalar ta kokuwar gargajiyar Niger ana samun manyan baki na Najeriya da ke shigowa Niger domin kallon wannan kwambalar ta kokuwar gargajiya. Honorable Bukar Adamu Executive Chairman ne na Damaturu Local Government a tarayya ta Najeriya.
Wallahi wannan wasa ya kaitar da mu matuka wallahi mun ji dadin sa sosai. Wato wasa ce wanda yake dauke ni sha yake nishadar da mutane. Lokacin da nake feeling kamar ina ji yobe ina gari na nake zore haka nake gani wanda naga mata da maza kuma naga yanda malamai da sarakuna da shugabanni suke cudanya akan wannan abu so al'ada ce mai kyau.
Duk da matsalar tsaro da jihar Difa ke fuskanta an yaba mutuka game da yadda jihar ta shirya wannan kwambalar kokuwar gargajiya karo na 43. Honorable Bulu Muhammadu na daya daga cikin yan majalisar dokokin Niger yan asalin jihar ta Difa ga kuma abin da yake cewa
wannan kokuwar da aka yi babban murna ne kuma babban tunawa kuma babban taimako ne a al'umma kin jahar Kindifa. Menene yau jahar Kindifa wajen shekara 8 muna cikin masala. Wani an ce mishi Difa kamar zai ta yi wurin da za a kashe shi. Amma yau mun zo anan an zo an yi wasa. Ko babu wanda ya ji ciwo, babu wanda ransa ya bace. Kowa cikin dariya aka yi wasa aka kare.
Kwanaki dai 10 aka kwashe ana fafatawa tsakanin 'yan kokuwar gargajiyar Niger 80 da kuma suka fito a jihohi 8 na kasar. An kuma soma kokuwar gargajiyar ce a cikin shekarar 1975 domin sada zumunta tsakanin dukkanin jihohin Niger. Abubakar Isa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger.
Kuma da lagaida Abubakar Isa da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga baballe da ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Dokar hana bakiyan kasashen waje sayan gidajen zama a kasar Canada ta fara aiki a jiya Lahadi, da nufin samar da karin gidaje ga 'yan kasar da ke fuskantar matsalar gidaje. Akwai waɗanda aka keɓance a cikin dokar da ta baiwa ɗaiɗaiku kamar 'yan gudun hijira da masu izinin zama waɗanda ba 'yan ƙasa ba damar siyan gidaje. A ƙarshen watan Disamba, Ottawa ta kuma yi ƙarin bayani cewa haramcin zai shafi gidajen birni ne kawai kuma banda wuraren shakatawa kamar gidajen shakatawa na bakin ruwa. Prime Minister Justin Trudeau ne ya gabatar da matakin wucin gadin na shekara biyu a lokacin yakin neman zaben 2021 lokacin da hawa farashin kaya sanya mallakar gida ya sha kan ƴan Canada da yawa. Jam'iyyar sa ta Liberal Party ta faɗa a cikin shirinta na zabe a lokacin cewa sha'awar gidajen Canada yana janyo hankalin masu cin mummunar riba, kamfanoni masu arziki da masu zuba jari na kasashen waje. Daga ƙarshe, Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare ta sama a duk faɗin ƙasar Ukraine a ranar sabuwar shekara, amma ƴan Ukraine sun yi ta murna daga barandodinsu a Kiev, yayin da sojojinsu suka kakkaɓo makamai masu linzami da dama da jirage marasa matuƙa na Rasha da ke shigowa a daidai lokacin da agogon ƙasar ya shiga sabuwar shekarar 2023. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce ta lalata jirage marasa matuƙa 45 da Iran ta kera a cikin dare 13 da daren ranar Asabar da kuma wasu 32 a cikin sa'o'in farko na sabuwar shekara. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya sha alwashin sabunta yaƙi da ƙasar Ukraine a yaƙin da ke cikin wata na 11, inda aka kai hare-haren makamai masu linzami 31 da kuma hare-haren 12 a faɗin ƙasar a ƙarshen shekara. An ta jin kuwar gargaɗi a Kiev, babban birnin ƙasar Ukraine. Wasu mutane sun yi ta ihu daga barandarsu, Allah ya taimaki Ukraine, Allah ya taimaki jarumai. A cikin jawabinsa na jajibirin sabuwar shekara, Putin ya gaya gungun jami'an soja a birnin Moscow cewa babban abu shine makoman Rasha, kare ƙasarmu shine babban aiki ga kakanninmu da zuriyarmu.
Gaida Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. Kuma lokaci ne da Nasiru Adamu Ali Kaya zai gabatar mana da shiri na gaba.
Sauran Zauren matasa.
Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke jawabawa wanda ke cewa matasa tuwa kwariya ta hanyoyin da za mu magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Bayan kammala bitar wasu daga shirye-shiryenmu na bara a sabuwar shekarar 2023 za mu daura kan shirin da muka dauka a Sokoto arewa maso yammacin Najeriya inda matasa suka taru a zauren don tattaunawa kan hanyoyin da za a samu maslaha akan kalubalen tsaro a jihar musamman ma a yankin Isa da sabon birni. Kazalika kasancewa yanzu lokaci ne na campaign da kuma tinkarar babban zabe a watan gobe akwai bukatar matasan su kaucewa zama zuga-zugi na haddasa husuma. Matasan sun hada da activist Hassan Binanci, Musa Yahaya Muhammad, Comrade Umar Bello Da'in, Ummul Khair Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Asada, Aliyu Haidar Dingyadi, Bilyaminu Umar Nakasari, Aminu Al-Husaini Amanawa, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. Ku kasance da shirin zauren matasa na VOA.
Kamar maganar da kasu kai ana ga gani cewa mutane suna hasashin cewa kamar waɗannan ma'adanan da ake diba a waɗannan sassa shi yasa aka hana mutane zaman lafiya dan ko idan aka bari cewa suka zauna lafiya to mutane za su hankalin su zai kwanta su tabbatar da cewa wuraren da suke zaune suna da arzuka wurinnan to su ma suna da bukata a ba su dama su jin domin Allah ya kaddarci suna cikin mutanen da Allah ya azurta da wasu amfanuka na dake karkashin kasa domin su ci muryan wannan al'amura wannan amfanin na dake karkashin kasa idan har yadda mana hankali ya kwanta to za su neme su ne su ci wannan amfani to idan hankali bai kwanci to kaga ba a magana cewa a kila da cin amfanin albarkacin ma'adanai sai dai mutum shi bi datta ina na zai tsira tare rai to shi adalin da ya same wa ga magana
kun bayan cewa an ruhi amma har yanzu da adincin bai sauki irin wanda ya kamata ba ko mai zalla da da me yasa kace haka nan abin da yasa ni tun bayan da an kace an ruhi a kalla ina ganin kusan in ce ma abin karuwa ya domin sassan jihar Sokoto da yawa inda abin bai kai ba amma yanzu in ka duba wasu local government din Chambal da Kebbi da sauran irin waɗannan local government yanzu abubuwan ya kuraru ya kawo gare su wato babban matsalar da annan duk da an ce an ruhi din amma abin kididdiga ko diddigin cewa shin abin umurnin da anka ba su aiki ko ba aiki ba wannan shi babban matsalar da Najeriya yawa wannan shi babban matsalar da muka fuskanta rashin ba a yan kididdiga a gane cin abinda an kace ai din an yi ko ba ai ba wannan shi babban matsalar da muka fuskanta don haka don an ce an ba da umurni duk ba lalle na a ce abin yayi ba saboda akwai wasu wanda suka amfana da wannan za a bi ta karkashin kasa da nan ganin
fage ne
ruwa ga mara ai amfani
da wannan kiwon shi ta'addancin ke da ina ganin ya riga ya dade don tunkalin ma ina ganin
umul khairi
sun yi shekara biyu suna tare da wannan ta'addancin sai dai abin da ke faruwa su can kade yanzu an kai lokacin da su kade ko jami'an tsaro an ka kai kade kwana biyu sai kaga sun dawo sai kaga sun ce to ba a ba su makamai ba ko kuma ba a ba su kayan aiki ingantattu ba to ta yaya za a yi su zauna kade saboda kade iyaka ce daga garin kade babu wani gari da zaka wuce kade ta riga ta zama babu wata hanya da zaka wuce
tana kan iyakan Najeriya da Nijar
ne ta wanga hannun in ka kai ta Tambuwal in ka shiga kade daga kade babu wani babban gari da zaka miƙewa kade ta riga ta zama kamar ta dace bakin iyaka nan sai ƙauyuka ga Sokoto ta wanga hannu ta Tambuwal to shi ya samu jami'an tsaro kamar ba su son zuwa can saboda ganin suka ko kowa su an kai babu inda za su kai su nemi taimako sai sun kai ta can saboda ko har kwanan baya ma ina ganin kamar da mana bara an taba kai mai kade ta addanci kuma gashi gada wannan ta ga sunan wani dan kauye na nan kamin ka kai kade akwai wata gada wadda in ta kake baka ma shiga kade to da lokacin ana cikin wannan inda mana ma ta kama da kacewa ta kai to yan sanda an kai su kila suna neman taimako ya za a yi wasu su take maka musu kaga babu nan gudu akwai yan kabu ma waɗanda ko jami'an tsaro sun san su sannan mutanen gari sun san su waɗanda yan an ka kama mutum an kai ki dina fil ilai an kai garkuwa da shi in ya kai wannan wurin cikin garin gudu in ya tsaya kan titin da ka zuwa wani ƙauye da fata in kace ma dan kabu kabu wurin suwa ne za a kai ka ya san su yan ta'addan da zaka kai ma kuɗi ka ba su kuɗi sannan kamin ka tafi sai ya faɗa maka in ka shiga wannan daji aikal ɗe kai in kana da MTM ka tsaya na ana tsere aikal ka sai ka shiga da shi kaga ko abin ya riga yayi yawa abin ya lalace dan akwai yan kabu kabun da sun san yan ta'addan da a cikin daji kungiya kungiya da ka ce musu wurin suwa ne kai da ya dauke ka ya san inda zai kai ka
Wannan ne ka yi na kusan ya bambanta da na kowa. Tunanin nawa shine
akwai amma kafin nan Musa ya nuna su yan kabu kabu masu yin wannan abun su ba su yan ta'addin ba sa taba su kenan
ai kaman yanda activist Hassan Binanci yayi magana ne dazu yake cewa akwai TV a daji remote yana a birni abu ne wanda yake wani yanan gizo ne wa'ansu suna daji zaune rike da makamai wa'ansu suna birni zaune su suke yin tunanin so suna da mutane ta ko ina a ma'aikatan ma a menene duka suna da to inda nake kallon matsalar tsaro inda za a magance ta ma gaba daya a Najeriya ko amma lafiyar mu ta Afrika shine akwai wani abu da muka baro a baya patriotism ma'ana raji na kishin kasaka wanda yake akasarin ƴan Najeriya gaba ɗaya Najeriya ba ta gaban mu kowa kanshi ne gaban shi kamar yanda kowa san kwaikwayo kake kallo na wata ƙasa idan abu ya faru za ta ji wani ya ce ba alfarmar da zan iya yi ma ƙasa ta akan ƙasa ta ta je ta samu matsala so da a ce dukkanin mu matasa tun daga muke tasowa mataki na primary zuwa sama ana samu na wannan kishi na ƙasar mu Najeriya ka fifita ƙasar akan kanka ka fifita kasar akan wani da kake gani zai iya zambatar ka wanda yake in muka duba akasarin matsalar tsaron nan da ba kowa yake magana akan ta ba saboda ɗaya ko mutane ɗaya ne take shafa sai da abun ya zo arewa maso yamma ma tana so ta tsaya cik an tarwata tattalin arzikin mu da sauransu abun ya fara shafan kowa lokacin ne kaga kowa ya farfado ana magana akan tsaro so idan muka zo muka samu wannan decision muka san kasan mu ne ba za a samu informa ba ma'ana wanda yake ba dan ta'adda bayanan sirri dan ba zai taimaka musu a dirkushe kasan shi ba sa'annan kuma akwai wani abu daya da shi shugaban matasa na jihar Sokoto majalisar matasa ta jihar Sokoto ya magana shine adalci daga shugabanni to shi wannan kalmar ta adalci a duk lokacin da ta gushe gun shugabanni to ba za a taba samun zaman lafiya ba duk al'ummar da bata samu adalci ba duk ta hanyar da za a bi ba za ta samu zaman lafiya wannan shine gudunmuwata da zan kara
wato ka gane ni abin da nito in kara Aminu ne wato ban tarinin fashinka ba idan ka duba ba maganar kishin kasa ga matasa a wannan zamanin kuma wannan ya samo asali ne ta dalilin su shugabanni because abin zai mamaki kuna tare da mutum a unguwanku ka san baya da kofisin kwabo ya zo ya samu kujeran kansila ko wani chairman ko dan majalisa sai ya zo ai abin da ake cewa yayi cikin dare dai Allah kai Bature wata ɗaya da hawan shi mukami sai kaga ya zo ya mallaki gida ya mallaki mota a da kuna zama a majalisa ɗaya da shi yanzu ba aboki zama majalisan ka bane a ran in ana buki tare ake shirye shiryen buki a yanzu saboda ya dana wannan kujeran kaga dole wannan abin ya haifar da kiyayya tsakanin mai shi da mara shi shugabanni ba sa taimako ba sa tallafa wa talakawa amma abin da zai ba ka mamaki yanzu lokacin zaben nan duka kuma su ne suka dawo wai su ne suke abokantaka da matasa sai ya za a yi baka tallafa wa dan uwanka ba lokacin da yake bukatar taimako idan an zo sabon doka da oda kana gani a hanyar jami'an tsaro wasu lokuta kamar da muke gani za ka ga da an ganka da mota ko bincike ake da aka ga yanayin motar ka za ka ga za a daga maka kafa ka wuce ba wai sai an bincike mai ka dogo ba sabanin a zo kila kana tafiya kan mota da an ga yanayin motar ka kila ma na ce fa ne kake nema a to fa za a fara dragging ɗinka ina driving license ɗinka ina lambar ka ina fitilan ka bla 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 ba ta yanda za a yi kai ma ka jiki shin ka sanka.
Matasa ku dake ta nan sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura. A madadin muryar Amurka, ni na Suru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa sai wani mako. Wassalamu alaikum.
A gaida na Suru Adamu Ali Kaya. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baban gidan jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
zan fara sharhi jaridar ne da jaridar da bangar jaridar bangar kamar da hankali ne akan bikin sabon shekara inda kuma ta ruwaito shugaban Najeriya Muhammadu Buhari sakon suka yan Najeriya na bayyana cewa ya iya bakin kokarin sa wajen ciyar da kasar gaba shugaba Buhari wanda wasu ke suka game da gazawar sa wajen tabbatar da tsaro ya bayyana cewa ya amince da sukan da wasu ke masa da kuma yabon da yake samu daga wasu al'umma a matsayin sa na shugaban kasa dake zama shugaban kowa dai shugaba Buhari ya sha alwashin gudanar da zabe cikin gaskiya domin mika mulkin ga duk wanda ya samu nasara a watan gobe ne dai za a gudanar da babban zabe na kasa inda kuma shugaba Buhari zai mika ragaman mulkin a watan Mayu ga wanda aka zaba wato sabon shugaban kasa shi ma a sakon sa na sabon shekara tsohon shugaban Najeriya Cibu Olusegun Obasanjo wanda har yanzu ke ci gaba da tofa albarkacin bakin sa a game da hakokin siyasar kasar ya yi suka ne ga shugaban kasa Muhammadu Buhari inda ya ce shugaban ya maida hannu agogo baya kafin shekara 1999 shugaba Obasanjo ya bayyana cewa duk da matsalolin da Najeriya ta fuskanta a can baya bai kai yanayin da ta samu kanta ba a yanzu a gashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari Cibu Olusegun Obasanjo ya yi amfani da sakon nasa wajen bayyana goyon bayan sa karara ga dan takarar jam'iyyar Labour Peter Obi wanda ya fito daga yankin kudu maso gabashin Najeriya idan kuwa jaridar Premier ta saba da rahoton gutsuwar Paparoma Benedict ne wanda ya yi murabur shekaru kusan 8 da gabata dangane da rashin lafiya mai shekaru 95 ya rasu ne a jajibirin sabon shekara Paparoma wanda asalin sunansa shi ne Joseph Alois Raziga wanda aka haifa a birnin Munich a kasar Jamus shi ne gaji Paparoma John Paul na biyu wanda ya rasu a shekara ta 2005 ranar Alhamis ne da ake sa ran yi masa jana'iza a fadar Vatican jaridar Premium Times ita kuwa jaridar Daily Post ta yi rahoto dai akan shahararren dan kwallon kafa nan da aka fi sani da Pele wanda shi ma ya rasu a karshen shekarar da ta gabata yana da shekaru 82 a yau Litinin ne dai ake sa ran jana'izar shahararren dan kwallon kafa na kasar Brazil Pele wanda ya ci kofin duniya har su uku ga kasar sa ta Brazil sai kuma jaridar Sahara Post daya daga cikin manyan labaran ta cewa yanzu haka dai rundunar sojan Najeriya ta yi wa hafsoshin soji 120 ritaya wanda aka yi wa ritayar da ya san hada da masu mukamin Major General da Brigadier General da Colonel Colonel Lieutenant Colonel da Captain Captain jaridar Sahara Report ta bayyana cewa wasu daga cikin wanda aka yi wa ritayar sun hada da wanda suka kasa samun nasara a jarabawar neman mukami har sau uku jaridar Sahara Report ta bayyana cewa takardun sallamar sojojin daga aiki da dauke da sa hannun babban sakataren sojojin Najeriya Major General J Abdulsalam karshen sharhin jaridar kenan a huta lafiya
kuma sauraro da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma a takaice
hukumomin kasar Libya sun ce sun gano gawaroki 18 da aka binne a wani katon kabari da ke a tsakiyar birnin Sirte da ke gabar tekun kasar wanda tsohuwar tungar kungiyar IS a kasar da ke fama da rikici a arewacin Afirka hukumar kula da bacewar mutane ta kasar ta faɗa jiya Lahadi a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa an gano gawarwakin a yankin Saba kafin a kai gawarwakin zuwa asibitin Ibn Sina da ke Sirte akalla mutane 20 ne suka mutu a yankin Somaliland da ya balle daga Somalia a wata arangama tsakanin masu zanga-zangar kin jinin gwamnati da jami'an tsaro a cikin kwanaki da dama a cewar wani likita a wani asibitin gwamnati sama da mako guda yan sanda da sojoji suke fafatawa da masu zanga-zangar a birnin Las Kanud wani gari da ke gabashin Somaliland wanda ke rikici tsakanin Somaliland da makwabciyar ta Puntland daya daga cikin yankunan Somalia mai cin gashin kansa an kashe masu gadi 10 da fursunoni 4 jiya Lahadi yayin da wasu 'yan bindiga a cikin motoci masu sulke suka kai hari a gidan yari da ke Ciudad Juarez da ke kan iyaka da El Paso na jihar Texas da ke Amurka ofishin mai gabatar da kara na jihar Chihuahua a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce da misalin karfe 7 na safe wasu motocin sulke daban-daban sun isa gidan yarin inda 'yan bindigar suka bude wuta kan masu gadi baya ga waɗanda suka mutu mutane 13 sun samu raunuka yayin da fursunoni akalla 24 suka tsere
to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu idan Allah ya kai mu a shirin la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tsaya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya hada ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan hantsin Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington DC nake muku fatan alheri salamu alaikum.